sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Kumel tare da masu labarin sanyi da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri na daren yau ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Wata girgizar kasa mai karfin ma'auni 3.9 ta girgiza yan kasar Morocco a yau Lahadi. Yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin baraguzai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar kasar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 2000 a daren Juma'ar da ta gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar kasar mai karfin 6.8 ta shafi mutane 3000 wadda ita ce girgizar kasa mafi karfi a cikin karni. Ayyukan ceto suna tafiyar hawainiya kuma wasu 'yan kasar Morocco na korafi a kafafen sada zumunta cewa gwamnatin kasar ta ki ba da dama ga ƙarin ma'aikatan ceto su shiga kasar domin taimakawa. Makwabta na ci gaba da neman mutanen da suka makale a cikin baraguzai da suka gangaro daga tsaunukan Atlas inda gidajen laka da na siminti da ma na duwatsu suka ruguje. Saurayin masallatai sun kakkari haka kuma tsohon birnin Marrakesh da ɗan tarihi ya lalace. Shugabannin kasashen kungiyar G20 sun kai gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi a cibiyar tunawa da Rajghat da ke Delhi wadda aka sadaukar ga Gandhi wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen 'yantar da India daga mulkin Birtaniya. Shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron G20 na bana na tsawon kwanaki 2 a India sun cimma matsaya jiya Asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar ta jiya Asabar dangane da rikicin ta zo da sassauci sosai fiye da wadda aka gudanar a taron shekarar da ta gabata a Bali. A bara kungiyar ta G20 ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine tare da kira ga rashar da ta janye Dakaronta. Su sai dai a wannan shekara matsayar kungiyar na tattare da karancin Allah wadai da ci gaban kasancewar Rasha a Ukraine. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya zargi Prime Minister kasar China da yin kutse a demokuraɗiyyar Birtaniya wanda ya ce ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta rawaita cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekarar bisa zargin yi wa Beijing leƙen asiri. Sunak ya ce ya taɓo batun tare da Premier Li Qiang a lokacin da su biyun suka haɗu a babban taron kungiyar G20 na India a yau Lahadi. Ya ce kuma ya bayyana matukar damuwarsa. Rundunar 'yan sandan birnin London ta tabbatar da cewa an kama wani mutum mai shekaru 20 da kuma wani mai shekaru 30 a watan Maris a ƙarƙashin dokar sirrin gwamnati. To sai dai ba a kai ga tuhumar ko ɗaya daga cikinsu ba. Jaridar Sunday Times ta rawaita cewa matashin mai bincike ne na majalisar dokoki wanda ya yi aiki tare da manyan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma lokaci da zamu koma gefen bayawa alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ina gama secondary school. Aka daura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a ban ayran ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba dai mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a Bayero
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu.
Ayyukan gwamnati kada dai ka kare mu na harkar zaman lafiya.
ɗalibin mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri. Ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za ku ji ƙalubale da ta fuskanta. Za mu kuma taɓo batun harkokin mulki a Najeriya, inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu ɗora kan batun da ya tsone wa mata ido a Najeriya, inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin ƙasar. Bakin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakinsu kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunkurin, sun bayyana yadda ministocin za su ba da gudunmuwa a yunkurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafun iko, su kuma cire wa sauran mata kitse a wuta.
Sunana Munira Suleiman Tanimu, yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltar Lera ta Gabas, kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999, mun san cewa a lokacin marigayiya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi facilitating kafa wannan ma'aikata na mata. Kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi, musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara, har ya sa ta buɗe wani foundation nata, wato Better Life, wanda yake fuskantan da kuma taimakawa musamman su mata waɗanda suke karkara. So tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata, daidai gwargwado duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da su ma nasu gudunmuwan. Kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata, domin tabbas mun san cewa mata su ma suna bada nasu gudunmuwan, musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma ƙasa gabaki daya.
Sunana Ambassador Khadija Ishaq Bawas a Kano, Nigeria. Ma'aikatar ayyukan mata a Nigeria za mu iya cewa suna bakin kokarin su wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata raɗaɗin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'i hannu. Haka za ki ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan kungiyoyin nan na kasashen waje. Yanzu irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan.
Kun san dai yanayin da ake ciki a Najeriya tun bayan mika sunayen ministoci, kafin aka tantance wasu aka bar wasu, ake raɗe-raɗen inda mata za su ba da gudunmuwa a wannan karan. Ganin yadda aka samu mata 7 a wannan jerin sunaye da shugaban ƙasa Tinubu ya mika wa majalisar dattawa, shin menene kuke sa ran sabbin mata nan da aka nada a makamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan?
To wannan sababbin mata da aka nada a ministoci, da farko dai muna ma Allah godiya, muna kuma moshi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya, musamman da ya ga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so yayi, da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata. Yau gashi Allah ya kawo mu a cikin cabinet din shi na ministoci mata har guda 7. A cikin waɗannan mata guda 7, kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba. Kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban, mutum ɗaya ne kawai zai rike ma'aikatar ayyukan mata. To mu abin da muke roƙo kuma abin da muke sa rai shine waɗannan mata da aka kawo su minista ba ma so su watsa mana ƙasa a ido. Muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata, su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya. Za a ba su ma'aikata daban-daban, fanni daban-daban, amma na san ya shafi experience din su da ayyukan da suka saba yi. So walau na mata ne, walau na koma ina ne, su rike da kyau, saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan office, musamman idan maza ne ma suka rike, kin ga za a yi alfahari da su abinda suka yi gobe, kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani. Saboda haka mu abinda muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a wanda suke siyasa wanda suke neman aiki wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damar su su ma su ƙara tallafa ma wasu mata sannan kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata ƴan uwansu ba amma kamar yanda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu muna roƙon su su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki daya
sai kuma malama Khadija Isaac Bawa
su ministoci kenan mata wato abinda muke sa ran za su yi ni dai ana bangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan wato portfolios din su to ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka nada su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuƙa wajen farawa da ayyukan da suka shafi mata wato wajen bibiyar kamar dokoki haka da su bunƙasa samun sauyi mai dorewa a rayuwar ƴaƴa mata da ma mata gaba daya ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawar su ba a matsayin su na mata sai kuma tambayar da kika yi na maganar wato ma'aikatar ayyukan mata ina ganin ya kamata a ce sun ƙara kokari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i sannan kuma akwai maganar dakile cin zarafin mata da ake da shi har yanzu duk da ana magana akai kuma an kakkafa dokoki akai ya kamata a ce sun dage sun ƙara hobbasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kawo gaba daya domin kare mutuncin mata
to madalla mun ji daga bakin ku duka a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki
babban abin da nake so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matan mu da suke karkara an bar su a baya waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gurgudu yau da su ake damawa kowa ya kama sana'a kowa ya kama kariya da daban-daban kuma kowa na samun ci gabawa amma ya labarin matan karkara me ake musu wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimake rayuwarsu ya inganta rayuwarsu kuma ya kawo musu ci gabawa yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona wasu kuma suna sha'awan koyarwa wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba menene abin da gwamnati za ta iya yi menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi abin kwara ɗaya ne zuwa biyu na farko a koya musu inganci ga rayuwarsu musamman fannin ilimi da kasuwanci yau ko a karkara kake in kana da ilimi kana kasuwanci ko kana da ilimi baka kasuwanci ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar mace daidai gurgudu tun mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta ta taimaka ma iyalanta gabaki daya so kada mu ga wai suna karkara ne ba su san rayuwa ba ko ba su san abin yi ba in aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo musu ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki ƴaƴansu da wannan karkaran da suke ciki ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki daya saboda mu waɗanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar waɗanda suke karkara ni ana tunanin ba shine daidai ba tunda su ne ake amfani da su a zabe har mutun ya kai inda yake so ya kai to me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su so ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su a kawo musu ci gabawa a kawo musu doki musamman kin ga maganar asibiti primary health care din nan ko ina kika je zaki ga is very poor is dilapidated duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimake asibiti zaki ga asibiti da ba kanta da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kudin ma da za su je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an dauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna bukatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido matan mu wanda suke karkara a kawo musu saukin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantun su wanda ƴaƴan su za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su yi su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da suka kawo tallafi a wannan karkara so ni dai ana wata nanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kallabin mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar Kano. Kada in kai ku da nisa, baka aka ce a baki mai ita tafi dadi.
Sunana Hajiya Binta Abdulhamid, an haife ni a shekara ta 1965 kuma nayi karatu na primary school a nan Kano. Nayi secondary school education dina a former Kaduna State wadda yake yanzu makarantar ta GGSS Malumfashi tana karkashin Katsina State ne. Kuma bayan na gama makaranta na dawo nan Kano tunda mahaifina anan yake. Mahaifiyata ce da mai 'yar Katsina. To kuma aka yi mini aure sannan na shiga Jami'ar Bayero University. Kuma na kammala ita Jami'ar Bayero University a 1987. Na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano a 1988. Kuma Ubangiji ya sa min albarka a cikin aiki na. Na hau matakai tun daga malamar aji ake bani responsibility din ne, house mistress ne, form master dai ne, wane ne haka har aka tau na zama vice principal ina jin a 1993 ko 94 ne. I was at Smaila a matsayin vice principal. Daga nan aka maida ni makarantar Wudin Junior Secondary School. Nan na fara shugabancin makaranta kuma ni ce principal din wannan makaranta mace dai ta farko tunda namiji ne ya bude. Shi ma ina nan aka dawo da ni bayan na yi wajen shekara 4 da rabi a Wudin. A Wudin din ma mun yi aiki da mai girma dan majalisa a chairman din wannan lokacin da na tadda. Bayan aiki na da nake na matsayin malamin makaranta principal kuma shi ne mutum na farko da ya fara bani political appointment. Tunda shi ya mai da ni kamar a ce advisor woman affairs. Don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da ƙananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wajen din ne wanda suka shafi ɓangarorin health nada da others dai da mata dai generally na siyasa. Haka ina yin wannan harkar ta cewa ne ce shugaba kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran kuma mun yi alhamdulillah. To nan kuma na yi wajen shekara 4 da rabi ina principal. Daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari. To a cikin gari aka bani makarantar Kawaji Gaman Girls Secondary School ita ma ina jin a 1999 na shiga ma wannan makaranta daga Wudu na Baro Wudu na Tauna. Ina nan na zauna har 2003 kuma alhamdulillahi waɗanda Allah ya kaddara muka yi aiki da su suna ji na yayin da kuka saka waɗannan abubuwan. To daidai gwargwado dai a hakan duk inda Allah ya kaddara zuwa nan sai ya zama nan wani abu ko da ya gagara ko kuma babu shi sai Allah ya samar. Tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni bana danganta komai da success ina. Shi ne yake yi saboda waɗanda suka riga din ko kafin ni ko bayan ni ba kun su komai nayi ba kaddara ce take sakawa haka. Kuma in mutane suna cewa ina da himma ni Allah na tuba na san himma da nasara daga wurin Ubangiji take. To nayi wannan zaman a nan sai aka yi min transfer daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na rike ta nayi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki. Duk inda jihar Kano ta ce zo ki tafi ban taba ki ba. Dan haka na rike makarantu na jeje zonal offices na Dawakin Kudu ne na Kura ne na gaya ne ina jin na gaya ne kadai ban taba dadewa ba. Ina zuwa bana jin nayi uku wata uku aka ƙara dauke ni. Na ko zauna a Nasarawa zone ina jin wajen to biyu ina zaman Nasarawa zone na zauna a Dala zone. To dan haka kusan ba inda dai ban dan lallika ba daidai gurgurdu kuma makarantun ma haka na riki ne kwatashi na ƙara koma Kaji Girls na riki ita su biyu na tafi ga nan dai amma alhamdulillah.
To zamu da
mangi zawo ma wani lokaci.
Zan dan koma dake nace zan dan mai dake baya kadan. A lokacin da aka yi karatu ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu tunda mai sauraro zai san ya zai so ya san course din ma da kike karanta.
Eh to wani abun mamaki a secondary school abinda na karanta ba shi na karanta a university ba. A lokacin mu da akwai makarantu na WTC a wannan lokacin suna nan.
sannan da makarantu na gaman secondary school to wadda nayi ni gaman secondary school ne kuma science na karanta a malin fashion amma abin mamaki yayin da muka zo Bayero University muna nan school for general studies saboda ina gama secondary school aka daura min aure ina gama secondary school na shiga ita jami'a Bayero ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba ni mock result abin da ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abin da ake cewa qualifying exams a yanzu to ni da ita na shiga jami'a Bayero saboda tun muna makaranta kafin mu yi jaraba ta GCE sai guidance and counseling department din mu ya kakawo forms na ABU Zaria ne na nan Kano ne na ko ina take so mahaifanka sai su bada kudi in za a dawo hutu sai su fada a ce na guri kaza to shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci a nemo form din wannan makarantar to ni sai aka nemo na Bayero University sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi dan haka da bayan an yi jaraba ta GCE din mun babbaro makaranta mai graduating it was in 1983 muna dawowa gida ranan kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar Bayero ta dauka za su yi karatu na wannan shekara a ciki kuma haddani da yake ni sunana Binta Abdulhamidu ni ina tsammanin ni ce ta biya saboda alphabetical abu kaga ake bi amma ta sunana aka bi amma dai I'm sure I'm not among the first I was among the first 10 ko biyar ko wani abu haka sunana ya fito an bani ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da nayi ta kasa baki da dan haka da hakan ne shiga jami'a Bayero yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a kuma shikenan sai result sun ya fito da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a dan haka sai aka gane ni to muna wannan makarantar ta School of General Studies ne lamari ya canza muna nan a wannan makarantar nan kawai sai aka rubuta aka ce mana shi head of department shi ne lura da wannan tsangaya ta mu yana gayyatar dukkanin matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne a ƙarfe kaza a ofisin shi Dr. Usman sunan shi a wannan lokaci dan haka nan da wannan lokaci ya zo sai muka jije muna zuwa sai a ce ka zauna a waje a reception ya ga kujeru a jera ka kowanne baya sanin me aka cewa da wani da lokacin shiga ta yi maka gaisa da shi sai yace ke yar asalin jihar Kano ce nace eh mahaifina sai yace to me kike karanta yanzu a wannan tsangaye na gaya masa me kike so ki zama na fada kullun na kan gaya yan jaridu in sun hira da ni sai yace in ba ku sani ba sabo abin da yake shine da a raina ni kuma masu commit shi wannan harkar jarida ce kuma da yake na kwana na tashi da shi are Allah sai da ya kaddara aka ban aiki to ni gida ne a wannan lokaci ya ta ni nayi amma na sama in the course of life so sai yace tunda isa nake neman kuɗi bayan daya nake gane haka ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu a yanzu yayin da muke ciki a jihar Kano babu shugaba gabannin makarantu na mata ɗan jihar Kano asali dan haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a to ku daure ku bi wannan ku bi tsangaya ta education ta ilimi saboda kuna da damar maki da yawa dan waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na Kano state ba asalin jihar Kano bane sai ce ta aini ban yi education ba WTC nayi ba sai ce it doesn't mean you'll be able to do it doesn't matter it doesn't mean kina so ki zaki yayi I'm just telling you ku taimaki state din saboda da halin da ake ciki to ko san zaki kake nan sai juye ra'ayi ne na ni kenan ko
haka
da muka gama school of general studies kawai sai na ce education a haka na je na yi shi ban yi shi a WTC ba ba a wani training da na samu at level na secondary school kuma sannan kyakkyawa kaddara ta kenan da Allah ya bani kullun na kan ce na gode da aka kaddara min wannan saboda in the course of it na haɗu da rayuwa kala kala ma'ana na samu wanda bai san komai ba na koyar da shi komai shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa don haka na gode Allah da ya bada wannan dama don haka kin ga kenan abin da na karanta BA Islamic Studies shine abin da na karanta a Bayero University
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu dora a hiran mu da kallabin mu ta wannan mako mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa ƙwariya a Najeriya kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdurrauf a birnin Tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka san cire mu da karfe shirin na safa gobe litinin inda zamu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da yake na kawo muku shirye-shiryen mu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin tare da bada umarni da ma injiniyar mu na yau ni Sarfi Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum